This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 7 ga watan Janairu shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai.
To Murtala, hukumar Amurka mai bibiyar al'amuran yanar gizo CISA ta faɗa jiya Litinin cewa babu alamun cewa matsalar kutsen da aka bada labarin sashen Baitul Malin Amurka ya fuskanta ya shafi sauran hukumomin gwamnati. Amurka ta sassauta wasu takunkuman da ta kakaba wa gwamnatin Siriya na rikon kwarya. Sannan wani mummunan harin bindiga a yankin yammacin kogin Jordan ya kashe akalla Yahudawa uku a jiya Litinin.
A cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya fashewar wani abu mai kama da bam ya halaka akalla mutum daya tare da raunata wasu mutane hudu a yankin Buhari na babban birnin tarayya Abuja.
Wani bawan Allah ne yake ajiye da irin wayannan makaman masu fashewa. To yana ajiye da su sai bombin ta tashi a wajen da yake ajiye da shi ba tare da shi kanshi ya san za ta tashi ba.
A kasar Ghana kuma yau ne ake rantsar da zababben shugaban kasar John Dramani Mahama. Za mu kawo muku rahoto kan shirye-shiryen bikin. Haka kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar Amurka mai sa ido akan al'amuran yanar gizo CISA ta faɗa jiya Litinin cewa babu alamun cewa matsalar kutsen da aka bada labarin cewa sashen Baitul Malin Amurka ya fuskanta ya shafi sauran hukumomin gwamnati. A ƙarshen watan jiya, hukumar Baitul Malin Amurka ta bada rahoton cewa 'yan China masu kutse sun samu damar shiga wasu na'urorin kwamfutan Amurka da ba a tantance adadinsu ba bayan wani kutse a kamfanin Beyond Trust wanda yake kula da tsaron yanar gizo. Kamfanin na Beyond Trust ya faɗa a makon jiya cewa abokan hulɗarsa kalilan ne lamarin ya shafa ba tare da yayi ƙarin bayani ba. 'Yan Republican a majalisar dokoki sun buƙaci a gabatar da bayanai a game da matsalar na baya-bayan nan a jerin kutsen da ake zargin Beijing da aikatawa. Amurka ta faɗa a ranar Litinin cewa ta sassauta wasu takunkuman da ta kakaba wa gwamnatin Siriya na rikon kwarya bayan da 'yan kungiyar tawayen Islama suka hamɓarar da gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad. Hukumar Baitul Malin Amurka ta ba da lasisi na wata 6 wanda zai ba da dama ta iya aiwatar da wasu ayyuka da gwamnatin Siriya wanda ya haɗa da sayar mata da makamashi da wasu ayyuka masu mahimmanci. Wannan matakin ba yana nufin an janye takunkuman da aka kakaba wa kasar da yaki ya daidaita na tsawon shekaru 10 bane. Sai dai kuma wannan wata manuniya ce ga karancin tallafin da Amurka take baiwa sabuwar gwamnatin rikon kwaryar kasar. Babban hafsan sojin Isra'ila ya kai ziyara inda aka kai wani mummunan harin bindiga akan wata motar safa da ke dauke da Yahudawa a yankin yammacin kogin Jordan a jiya Litinin. Sannan ya sha alwashin gano waɗanda suka kai harin. Harin ya auku a garin Falastinawa na Al-Funduk ne, ɗaya daga cikin manyan titunan da ke tsallaken yankin gabas maso yammacin yankin. Laftanar Janar Hazi Halevi ya ce, ga 'yan ta'addan da suka kai wannan harin, dubunsu ya kusan cika, za mu gano ko su wane ne suka yi wannan aika-aika kuma za mu cin masu. Za mu yi maza mu wuce wannan garin da ke kan wannan hanyar, sannan za mu inganta tsaro a kan hanyar. Kungiyar agajin Isra'ila ta Megan David Adom ta ce mata 2 da suka zarta shekaru 60 da wani mutum da shekarunshi suka zarta 40 ne aka kashe a harin. Tashin hankali ya karu a yankin tun bayan harin bazatar Hamas na ranar 7 ga watan Oktoban 2023 wanda ya rura rikicin da ake ci gaba da gwabzawa a Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Aisha za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. A Najeriya, fashewar wani abu mai kama da bam ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu mutane biyar a kasari yara 'yan makarantar Allo a yankin karamar hukumar Buhari ta babban birnin tarayya Abuja. Shaidun gani da ido sun ce fashewar ta tashi ne a gidan wani mutum da ake zargin yana ajiye da kayayyakin na fashewa, yayin da shugaban karamar hukumar mulkin ya tabbatar da kama mutumin domin bincike da ɗaukar mataki. Wakilin mu a Abuja, Hassan Maina Kaina, ya jiyo ta bakin mazauna garin kuma ga rahoton da ya aiko mana.
Wani bawan Allah ne yake ajiye da irin wayannan makaman masu fashewa. To yana ajiye da su sai bom din ta tashi a wajen da yake ajiye da shi ba tare da shi kanshi ya san za ta tashi ba. Yana ajiye da shi ne a nan bom din ta tashi sai ta shafi wayanda suke kusa da shi.
Rahoton da muka samu kamar an ce akwai wasu 'yan makaranta da suka samu raunuka, wasu ma sun rasa rayukansu. Me gaskiyar wannan magana?
To gaskiyar magana dai akwai wayan da suka samu raununnuka, sannan kuma mutane biyu a kan sarasawa cikin wannan hatsari.
To shi wannan mutumin shi ba hukuma ba komai ba, kuma yana dauke da bom. Me ya hada shi da bom?
Musan me ya hada shi da wannan kayan ba sai da abin ya faru gaskiya muka sani. Dan mu ma ba mu san cewa yana da wannan kayan ba. Ka san wani zai iya yana ajiye da wannan kayan ba za ka sani ba sai abu ya faru cikin sannan mu.
Amma ba zargin cewa ko dan ta'adda ne.
Eh gaskiya babu dai wannan zargi a kan shi, saboda mutanen gari dai ana mu'amala da shi lafiya lafiya, bai taba nuna cewa shi ba kuma taba ganin alamun cewa shi dan ta'adda bane. Ko abin nan ba san to me dalilin ajiye wannan kaya da ya bar.
Kamar me mahukunta a wannan yankin suke cewa dan gane da wannan abin da ya faru?
Eh to mahukunta dai an zo dai an bincika akan abin da ya faru, sannan kuma suka yi aiki akan an zo an tafi da wasu za a ja bincike akan abin. To ba mu ji asalin yanda binciken ya auka na ba.
Kamar yanzu wani yanayi ake ciki a wannan yankin?
Kwashi wanda dai suka samu matsaloli an tafi da su asibitoci domin a samu lafiya.
Duk kokarin da nayi don jin tabakin rundunar 'yan sandan birnin Abuja ya ci tura, kuma rubutaccen sako da na aikewa kakakin 'yan sandan birnin SP Josephine Ade ta ki cewa uffan akan wannan tashin bam. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel, a baya kamfaninsa ya fidda wani rahoto da ke nuna yadda tsaro ke kara taɓarɓarewa a yankin babban birnin tarayyar Najeriya.
Duk da yake ya yi huri a ce ga wanda yake da alhakin tayar da bam ɗin ke ne zai nuna wannan, to amma ɗan baya-bayan nan akwai ƙungiyoyi da muka ga sun ko ƙarfafa ko sun tayar da ɗan amfani da wannan mabambanci. Cikin su har da kungiyar Lakurawa, sai kuma kungiyar Jama'atul Ahlisunna wato Waljiha, dukansu kusan sun fara amfani da bumabumai. Kuma gaskiya akwai fasaha hada bumabuman a yanan gizo. To abu daya dai wanda kusan wajibi ne ga hukuma shine ta tashi tsaye.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Sashi Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye kuke tare da shi daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar 'yan sandan Minneapolis ta amince da wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya da za ta ba da damar yi wa tsarin horar da 'yan sanda da dokokin da suka ba su damar yin amfani da ƙarfin tsiyagaran bawul bayan da aka kashe George Floyd. Yarjejeniyar za ta tabbatar tare da yin gyara a kan sauye-sauyen da hukumar 'yan sandan Minneapolis suka samar a tsarin aikin 'yan sanda tun bayan da Floyd baƙin fatar nan da wani ɗan sanda farar fata ya kashe a 2020. Kashe shi ya sa an gudanar da bincike a faɗin ƙasar a game da ƙuntata ma jama'a da wariyar launin fata da 'yan sanda suke yi. Ya ce za a buƙaci hukumar ta umarci jami'anta ta ɗabbakar daraja ran bil'adama a matsayin abu mafi mahimmanci a ɓangaren ayyukansu. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa Ana tuhumar wasu kamfanonin Indiya guda biyu da laifin safarar sinadaran da ake amfani da su wajen sarrafa mummunar kwayar nan ta fentanyl cikin Amurka da Mexico. An shigar da karar Aethos Chemicals da Ragsuta Chemicals da duk ofishoshinsu suke Gujarat da ake tuhumar su da laifin rarraba sinadaran da hada baki wajen rarraba su. Ragsuta da wani babban jami'in kamfanin Bavesh Lafiya mai shekaru 36 suna fuskantar tuhumar safara da saida kwayar da ba a tantance ba a kasashe daban-daban. A ranar Asabar ne Lafiya ya shiga hannu a birnin New York, sannan aka ba da umarnin tsare shi kafin ya bayyana gaban kuliya bayan da mahukunta suka ce akwai yiwuwar ya silale, sannan ya kasance babban hadari ga al'umma. Ma'aikatar shari'a tana harin duk cibiyoyin da ke da alaka da safarar fentanyl da suka bazu a kasashe da nahiyoyin duniya, sannan daga karshe bala'in yake karewa a Amurka, a cewar babban mai shari'ar Amurka General Merrick Garland cikin wata sanarwa.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau ne ake rantsar da zababben shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama, wanda zai karbi mulki a wa'adi na biyu bayan shugaban kasar mai barin gado Nana Akufo-Addo ya kammala wa'adin mulkinsa biyu na tsawon shekaru 8. Shugabannin kasashe da dama ne ake sa ran za su halarci bikin rantsarwar, ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, kamar yadda wakilin mu Ridwan Abbas ya aika mana rahoto kan shirye-shiryen bikin.
Shugaba ko kakakin tawagar da aka dora wa nauyin tsara wurin da za a yi bukin rantsarwar da sauran shirye-shirye Honorable Ofosu-Kwachi ya ba da ƙarin haske game da shirin.
There was a meeting of the joint transition team.
Mun yi taron haɗin gwiwa na auna aiki da aka yi a halin yanzu, na tabbatar da cewar mun ci ƙarfin aikin da kimanin kashi 98. Shirin kamar yadda kuka sani zamani na majalisar dokoki, amma saboda walawa aka fito da shi nan Independence Square, don haka za a yi amfani da duk ka'idodin majalisa. Za a samu halartar mashahuran mutane masu yawa, tarin shugabannin kasashen duniya, a haka za a tabbatar da tsaro da oda. Shugabannin kasashe 20 har da shugaban Najeriya Tinubu aka tabbatar suna zuwa, tare da kuma mataimakan shugabannin kasashe 5. Akwai wasu wakilan daga kungiyoyin duniya daban-daban da ke zuwa. Na yi dace da wanda ya tsara baki ɗayan zaman, wanda ya nuna cewar sun tsara zaman ne sashi-sashi da launin tutan kasar. A kawun majalisar dokoki kuma ya ce aiki dai ya kan kama an ci ƙarfin aiki, ga wani da ya kasa ɓoye jin daɗinsa. Kai, irin yadda aka gyara wurin nan sai ka ce ba Ghana ba, inda sun samu ne wurin ya saura a haka. Abin da muke so kenan, dubi yadda tututin nan sun ka haskaka wurin. Da don ni ne ko yaushe a yi zaɓe, wani ya tafi wani ya zo don gyara. Honorable Ofosu-Kwachi dai ya tabbatar da cewar an inganta sha'anin tsaro, ganin cewar baki shugabannin kasashe daban-daban na halartar taron. Duwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Bayan kasan Ghana yana sai kan shekara 8 wata sakiya da ake yin, ba wani kasa da ya funkasa tattalin arzikinsu ta yadda ya kamata da take irin wannan sakiya shekara 8.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga sabon shirin Tsaka mai wuya na wannan Talata. Idan Allah ya sa muna rayu nan da kwanaki 22 kacal, wato a ran 7 ga watan Janairun sabon shekara ta tafi, ta 2025. Jinda Ramani Muhammad na jam'iyyar NDC a kasar Ghana zai sake daukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasa na wannan kasa din ta Ghana. Wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taba dauka a tarihin sa na siyasa ba. Ba ma ita ce ta biyu ba, kai ba ma ita ce ta uku ba. Wannan ne karo na hudu da wannan bawan Allah zai zo ya dauki rantsuwar shugabancin kasar Ghana da mutanenta. Jinda Ramani Muhammad ya fara daukar rantsuwar mulki ne a ran 7 ga watan Janairun shekarar 2009 lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa. Lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban Ghana John Atta Mills. To sanar da Allah ya yi ikon sa, John Atta Mills ya rasu, aka sake rantsar da shi Jinda Ramani Muhammad a matsayin shugaban kasa domin ya cika sauran wa'adinsu. Wannan ta faru ne ran 24 ga watan Yuli na shekarar 2012. Rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012 lokacin da ya tsaya zabe kuma ya ci sake zama sabon shugaban kasa na Ghana. Jinda Ramani Muhammad ya abin tarihi domin shi ne shugaban Ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da za ka yi tunani ya yi shi. Kaga dai mutumin nan ya taba zama dan majalisar wakilai na Ghana, ya yi na'ibin minista, ya yi minista, ya yi mataimakin shugaban kasa, sannan gashi ya zama shugaban kasa har aji uku ma za a ce. To me mutanen Ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan Jinda Ramani Muhammad ya zo ya zama shugaba, me burin sa a wurin sa? Bari mu ji daga wurin wasu 'yan Ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su Jamus, Kamaru da Nigeria.
Sunana Alhaji Umar Dennis Mahmud, ni mutumin Ghana ne mai zama a kasar Jamus, kuma ni vice chairman na kungiyar NDC a Jamus baki daya. Ghana gaskiya mun zabi democracy as hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mutan Ghana.
Ni ce Ladifa, kasar Ghana, birnin Kumasi, kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zabe wanda John Dramani ya lashe wannan zaben. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana, musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa ƴaƴanmu, musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata.
Sunana Muktar Abubakar Bagudu, matashi daga Nigeria. Wannan yana nuna cewa Afrika sun karbi demokrasi hannu biyu. Sun san cewa zaɓe duba ake yi da abinda mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abinda aka gani da abinda aka gamsu da shi. Wannan kuma yana nuna ma sauran ƙasashen Afrika da cewa ya kamata mu fito mu koyi da Ghana. Wannan sakamakon mun gamsu, mun ji daɗin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen Afrika yadda ya kamata a tafiyar da kasa, musamman ma kasashen Sahel wato Niger da sauransu, da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma cigaba.
To a gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Baba Yakubu Makeri wanda ya yi takanar sakano daga nan Washington ya je Ghana ya kawo mana, ko kuma in ce ya hada mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban kasa na Ghana yanzu kuma dan takarar jam'iyyar NPP Mahmudu Bawumia ya ba da kai bori ya hau na cewa ya da an kada shi. Masu muhawarar sun hada da Alhaji Audu Arif wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zartarwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC, inda yake fafatawa tare da Alhaji Salim Mansuru Bamba na jam'iyyar NPP mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Nashanti. Za su duba abubuwa da dama daga cikinsu, akwai har me ya jawo wannan nasara da Muhammad ya samu, kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zabe ba wani tashin hankali, amma bayan an gama zabe an shiga wanda ya nasara kuma aka ringa samun tashi-tashi hankula har aka kama mutane fiye da 100. Ba da bayan haka, waɗanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi Muhammad din ya fara tankara? To malamai bismillah.
Kai ta bangaren ku menene kake gani yayi dalilin da yasa tsohon shugaban kasa John Muhammad yayi nasara a wannan zaben da aka yi, amma kana da minti daya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salim yayi?
batu abinda zan majalan faɗi shine ka gani bai kai lokacin ga mutum nuna hannu majuna cewa ni je yayi kaza in mutum baka je ka kama me shi ka san gonga NDC ne yaje ba saboda Allah ku bar mu bai dai so shine yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa domin ni kaina ina zaune gindin television na ga reporting TV ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi MPP wai suka shiga district assembly har mashinin ganin big concrete sun doki computer sun doki menene dalili wai duk da abin da gwamnatin ga yayi musu wannan unguwa ba su iya sun vote mishi ba abin da yasa suka je su kawo shi ɗansu kenan
to amma Alhaji Audu kace ba wajancan da ake cewa NDC ne ba tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsaman kai ma ka tantance ka tabbatar a MPP bane
ba ni na wanga ba ni na faɗi ba ina so ka saurare ni da kyau
to
nace reporting TV3 yana wurin ya ce suna gwada video abin da ya faru yanzu aka muna maganan da sojoji sun je sun kanshi wurin sai kuma yana cewa wai mutanen NDC kuma sun zo wurin da suka zo menene nasu wai sun zo su protect wurin sojoji suka zo suka kore su suma suka kanshi wurin kaga wanga maganan gade nake yi TV ya kawo su kai ba ni na faɗi ba ina zaune ɗaki na gani TV ya kawo abin da yasa ni ban so ina da na dauko maganin ga duka ban dauko wannan ba saboda maganin ga ban yan gaskata abin da reporter nan ya faɗi ma ina zaune ga ban yan gaskata me shi nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san baki kaza kake lokacin da mun iya musto mu yi magana abin da nake musu
kenan yawa to je ga tambayan ka me
kun san abin da
Na'am.
Na fara muku kaman shekara 8 duka ana sakewa.
Haka.
Tunda muka fara gwamnatin mulkin gadan demokradiyya shekara 8 duka ana sakewa. Ko na John Mahamud aka fidda shi shekara 4. Shekara 8 gwamnati ne. An yi professor ne shekara 4 bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya. John Mahamud ya karkare nasu na wata 3 ya zo kuma an su mulki yayi. Lokacin MPP da kansu campaign da suke yi ne in ya ce shekara 4 kenan sai suke a party aka ba ba kai aka ba shekara 8 kenan saboda shi shekara 8 duka kasan ga muna sakewa ko batun kunci da ake Russian Ukraine mun gaji da wannan kullun an ce kan Russian Ukraine ya faru an shiga cikin kunci kasan ga an shiga cikin kuncin ma da aka fara dan Allah sai in faɗi lokacin NDC ne amma an try yanda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da MPP suka zo suka anshi lokacin ne abin ya je da gudu sannan Russian Ukraine ya zo yanzu aka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanda gwamnatin ya wipe su out ba middle class yanzu class biyu ne
wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana fadin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai
to yanzu ba su ba su nan yanzu sauran attajirai ne masu kudi da talakawa abin da ya sauran kasan da ke kuma abin da ya sa wannan abin ya zo wannan haikacin nan da suka yi domin sun ansirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka aiki
a gurguje ka dasa aya na'am
na dasa aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne da jini da shuga abinda ake ciki kenan sai sa mutane ke zuwa suna ajiye kudinsu in shekara ya kai ko wata 6 ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi suke san abinci da shi yau wayannan mutanen na gwamnati ya rike kudinsu shekara 2 kenan ba wanda aka ba ko kobo saboda wasu nan sun mutu maganan gada muke wasu nan suna kwance gida ba su iya san magani ba wani zai iya sai musu magani
to Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da kai ya sunan shi ka ambaton nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John Mahamud zai dauka domin magance irin wayannan matsalolin
kaga wannan nasu kuma aka kare kuma akwai nan aikin noma in wannan nasu gwamnati yayi kaman za a zo a zauna domin lokacin da suka karkarye bankin kasar da gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon 9 ne a doki a taimake su su tashi kuma yau mun kashe biliyon 25 amma wasu na nan har yanzu ba iya an biya su ba to shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan mu san yadda za mu yi mu iya mu tattalin arzikin ƙasar da ya tashi ne so sauran kuma duka a basu abi wannan niyya muka yi kan wannan
to mun gode ƙwarai da gaske ban Salimu kana da martani da zaka bayar akan batutuwa da Alhaji Audu Arif yayi
kamar yadda ya yi zance kan ya ji reportin da zai TV a yanzu haka ni da kai muna magana da ina birnin Kumashi amma labarin da na baka labarin gundumomi ne ake kewaye da Kumashi da kuma baka na National Headquarters so yadda ya samu report for media ima haka ma ne ma na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne na NDC ba ina faji ne don sun zama NDC ba amma waye mutumin MPP da zai sa a ce nagmowa za a je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutumin MPP da MP party shi ya fadi bai zai je wurin ya je yana girma sai da ke muna fadi ne ba don sun an ce mai shiya NDC ana fadi ne saboda mutane suke la'akari wani sai sun kama mutane idan ana fadi haka sai masu kowa kuma na shiga cikin hankalin shi wayanda ke niyyar su je su yi irin wayannan ababa wasu wurare su masu bai
madalla yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta MPP ta ya za ta kakkabe zananta ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi Mahmud Bawumia wanda ya sha kaye na jam'iyyar MPP din a hannun Muhammad zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baƙin namu Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba sannan da shi wakilinmu wato Baba Yakubu Makeri musamman da ya shirya mana wani muhara a can a kada a madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To Murtala, hukumar Amurka mai sa ido akan al'amuran yanar gizo CISA ta faɗa jiya Litinin cewa babu alamun cewa matsalar kutsen da aka bada labarin cewa sashen Baitul Malin Amurka ya fuskanta ya shafi sauran hukumomin gwamnati. A ƙarshen watan jiya, hukumar Baitul Malin Amurka ta bada rahoton cewa 'yan China masu kutse sun samu damar shiga wasu na'urorin kwamfutan Amurka da ba a tantance adadinsu ba bayan wani kutse a kamfanin Beyond Trust wanda ke kula da tsaron yanar gizo. Amurka ta faɗa a ranar Litinin cewa ta sassauta wasu takunkuman da ta kakaba wa gwamnatin Siriya na riƙon ƙwarya. Bayan da 'yan kungiyar tawayen Islama suka hamɓarar da gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad, hukumar Baitul Malin Amurka ta ba da lasisi na wata 6 wanda zai ba ta dama ta iya aiwatar da wasu ayyuka da gwamnatin Siriya wanda ya haɗa da sayar mata da makamashi da wasu ayyukan masu mahimmanci. Babban hafsan sojin Isra'ila ya kai ziyara inda aka kai wani mummunan harin bindiga akan wata motar safa dauke da Yahudawa a yankin yammacin kogin Jordan a jiya Litinin, sannan ya sha alwashin gano waɗanda suka kai harin. Harin ya auku a garin Falastinawa na Al-Funduk ne, ɗaya daga cikin manyan titunan da ke tsallaken yankin gabas maso yammacin yankin. Hukumar 'yan sandan Minneapolis ta amince da wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya da za ta ba da damar yi wa tsarin horar da 'yan sanda da dokokin da suka ba su damar yin amfani da ƙarfin tsiyagaran bawul.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya za ku ji maimacin wannan shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalamu.